Irin wannan rahoto dai a duk shekara ake fidda shi don duba halin da al'ummar duniya ke ciki, inda a bana ya fi karkata akan halin da mata suka tsinci kansu, musamman a wannan lokaci da dokar kulle na annobar cutar COVID-19 ya dade dagula ayyukan cin zarafi ga mata, kamar yadda Kore Habib, wacce ke aiki da asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya a fannin hulɗa da 'yan jaridu a Najeriya ta yi ƙarin haske.
Akwai tozartawa 'ya mace na rashin zuwa makaranta, zuwa ga auren dole, zuwa ga aure yarinya tana karama, har zuwa ga idan namiji ya rasu sai a ce mace ba ta cikin gadinsa, zuwa ga kuma fyaɗe da kuma dai tozartawa 'ya mace. Shi ya fi cin tuwo a ƙwarya wa Majalisar Dinkin Duniya. Shi ne aka ce to idan za a fuskanci zuwa shekaru 20-30 me ya kamata a ce an yi zancen wannan, har da ma kuma yanka da ake cewa female genital mutilation, wato yadda ake wa'ansu 'yan mata kaciya. To wannan abubuwa ne kaɗan daga ciki da aka duba cewa da duk duniya fa shine matsala yanzu ga 'ya mace.
Jami'an lafiya a asibitin tarayya da ke Unguru a jihar Yoben, Hajja Muhammad, ta bayyana irin illolin da ke tattare da yi wa mata kaciya, wanda hakan wani nau'i ne na cin zarafinsu.
Kaciya wannan da ake wa mata gaskiya tana illatar da mata, kuma tana kawo matsaloli da yawa wajen auratayya tsakanin mata da mazajen. Saboda shi wannan kaciya da ake wa mata ai halitta ce Allah ya yi abinsa a gurin nan, wanda duk abin da Allah ya halitto shi tana da amfaninsa a tare da a jikin ɗan adam. To saboda haka cire shi ba shi da amfani, tunda Allah ya san dalilin da ya dasa abin sabon. To saboda haka ana shawartar mata a haƙura da wannan kaciya da ake wa mata, saboda illa yin ta ya fi rashin yin ta.
A cewar kwamishinan harkokin mata a jihar Nasarawa, Hajiya Halima Jabiru, ta ce wannan yanayi da duniya ta tsinci kanta ya fargar da gwamnati, musamman a sha'anin da ya shafi kiwon lafiyar mata.
Yanzu jama wannan COVID-19 ya bullo shi ne ma gwamnati tukun idanunta ta bude, ba mu da health facilities, ba ma komai ne kawai azzubi a ƙasa. Kuma muna fatan wannan zai zama sanadin da gwamnati duniya ko na ƙasashe wanda suka gasa su yi wani abu a kai, saboda haka ba ya yi bala'in affecting yadda mace take samun kulawa na inda za ta kare kanta, kuma ita ce at the receiving end, because mace ita yi ciki a haihu a ciki ga yara, ita ce wahala, ita ce tana riƙe da wannan a hannu, ga wani cikin a jikinta, ga wannan ita za ta nema musu abinci. Duk wahalan ga baki ɗaya kan mace yake ƙarewa. Wannan report daidai take, haka ne abubuwa da suke faruwa yanzu. Ba ki ganin ma ko fyaɗe-fyaɗe rails ake cema ƴaƴanmu mata, ai yanzu ya ƙaru.
Wani babban ƙalubale da mata ke fuskanta a Najeriya shine batun taɓarɓarewar sha'anin tsaro da ke sanadiyar haƙƙi za musu rayuwar iyali, a cewar 'yar fafutukan kare haƙƙin mata Amina Yaya.
Daga farkon shekarar nan zuwa yanzu za mu ga cewa an samu ƙaruwa ta gefen matsalar tsaro, wato hadde ta fannin wannan mutanen da ake cewa 'yan bindiga da ke shiga ƙauyuka su kashe mazaje, su yi mata fyaɗe da dai sauransu irin munanan abubuwa wanda babu daɗin gani. To wannan yana nufin cewa za a ga ƙaruwa ta gefen mata wanda mazajen suka rasu, an bar su da yara barkatai, ba aikin yi, ba wani yanayi ta yanda za su iya ciyar da yaransu, su za su shiga cikin wani hali na ƙunci. Da
rahoton asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniyar dai, na fatan za a kawo ƙarshen jinkiri da ake samu wajen aiwatar da dokar hana yi wa yara mata auren wuri da yi musu kaciya da kuma yawancin zarafi ta hanyar lalata ko yi musu fyaɗe da aka yi ta samu a wannan shekara. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.